sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci Alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa sai kuma shirin da dan gari shirin hadin gwiwa na murya Amurka da tashoshin radio a kasashen Afirka kafin nan ga halin da duniyar ke ciki.
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Babban hamsar sojan Najeriya Lieutenant General Attahiru Ibrahim ya rasu a wani hatsarin jirgin sama a jiya Juma'a akan hanyarsa zuwa ziyarar aiki a jihar Kaduna wacce take fama da matsalolin tsaro a cikin 'yan watannin nan a cewar fadar shugaban kasa. Rundunar sojin sama ta faɗa wata sanarwa cewa jirginta ya haɗu da hatsari ne a kusa da filin saukan jirage na Kaduna kana tana gudanar da bincike akan musabbabin hatsarin. Fadar shugaban kasar ta ce babban jami'an sojojin da wasu jami'an ma'aikatan sojin kasar ne suka rasu a hatsarin na jiya Juma'a. Shugaba Muhammadu Buhari ya faɗa a wata sanarwar fadarsa inda ya kwatanta hatsarin jirgin da babban kalubale a daidai lokacin da sojojinmu suka lashe takobin kawo ƙarshen matsalolin tsaro da kasar ke fuskanta. Jami'ai da masana kimiyyar kasa sun faɗa da safiyar yau Asabar cewa wasu jerin girgizar kasa sun afka a arewa maso yammaci da kuma kudu maso yammacin China lamarin da ya sanadiyar mutuwar mutane biyu. Lardin Qinghai a kudu maso yammaci da ke kan tsaunin Tibetan da kuma lardin Yunnan da ke kudu maso yammacin China duk wurare ne da ake yawan samun girgizar kasa. Girgizar ta lardin Yunnan wadda ta kai karfin maki 6.1 ta fara afkawa ne da yammacin jiya Juma'a da misalin karfe 9:48 na dare wanda ya yi daidai da karfe 1:48 na agogon GMT a kusa da garin Dali da ya shahara ga baki masu yawon bude ido a cewar hukumar binciken kasa ta Amurka. Jim kadan bayan wasu sa'o'i da misalin karfe 6:04 wata girgiza mai karfin maki 7.3 ta afkawa lardin Qinghai mai yawan mutane mai tazarar kilomita 1,200 a arewa maso yammacin China. A jiya Juma'a Isra'ila da Hamas dukkaninsu sun yi ikirarin samun nasara yayin da aka dan tsagaita wuta bayan fada na kwanaki 11. Dubban mazauna Gaza sun bazo akan titunan birnin yayin da tsagaita wutar ta fara aiki da misalin karfe 2 da sanyin safiya. Matasa sun yi ta kira tutocin Falasdino da na Hamas suna kade-kade da bushe-bushe da wasan wuta. A lokaci guda kuma an gudanar da bukukuwa a gabashin birnin Kudus da sauran sassan yammacin kogin Jordan. Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya faɗa a wani jawabi ta talabijin jiya Juma'a cewa ayyukan sojojinmu ya raunata karfin Hamas na aikawa da makamai masu linzami zuwa cikin Isra'ila. An kashe sama da mutane 200 kana an lalata mabuyan Hamas ta karkashin kasa kana kungiyar ta masu ikirarin jihadin musulunci ta ce mayakanta 20 kadai ne aka kashe. Majalisar Dinkin Duniya ta ce ta ware dala biliyan 18.6 domin bukatar gaggawa na ayyukan jin kai a Gaza. Ta ce sama da Falasdinawa 72,000 ne suka rasa matsugunansu. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kamfanonin Pfizer da BioNTech na Amurka da Jamus masu haɗin gwiwa wurin yin rigakafin COVID-19 sun yi alkawari a jiya Juma'a cewa za su samar da allurar rigakafi biliyan 2 ga kasashe masu karanci da matsakaitan samun kuɗin shiga a ƙoƙarinsu na cike gibi da ake samu wurin raba rigakafin tsakanin kasashe masu hannu da shuni da matalauta. Shugaban kamfanin Pfizer Albert Bola shi ne ba da sanarwar a madadin kamfanonin biyu masu kawanci da juna a wurin wani taron koli na kiwon lafiyar duniya da Prime Minister Italia Mario Draghi ya dau nauyinsa a birnin Roma. An shirya taron ne da zammar magance rashin daidaito da ake samu wurin raba rigakafi a duniya. Taron da ya tattaro kasashe mafiya karfin tattalin arziki guda 20 na G20 da hukumar zartarwar kungiyar tarayyar Turai da kuma reshen shugabannin masana'antu na kungiyar tarayyar Turan. Bola ya ce biliyan 1 farko na rigakafin nasu za su raba shi ne a cikin wannan shekara kana na biyun kuma a cikin shekarar 2022.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke dauka na shawo kan lamarin
su sauraro assalamu alaikum barkanku da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda a yau zamu mai da hankali ne akan rikicin gabas ta tsakiya tare da Muhammad Kadam Siddiq Isa wani kwararre kan sha'anin kasashen Larabawa wanda ke zaune a kasar Dubai a halin yanzu to madalla dauki ba dadi tsakanin Yahudawa da Falastinawa na kara tsananta a halin yanzu inda kawo yanzu aka sami hasarar rayuka masu yawan gaske daga dukkan bangarorin biyu ko da yake rikicin ba wani sabon abu bane domin an shafe fiye da shekaru 50 ana gwabzawa to amma a wannan karo al'amarin na daukar wani sabon salo to shin menene ma abin da ya ja wannan rikici na baya-bayan nan tambayar kenan da na farewa Muhammad Kadam Siddiq Isa
to abin da ya sabbaba dai wannan karan ya samo asali ne daga wasu bayanai da suke fitowa daga hukumomin Isra'ila cewa tana nufin fara wani aiki na kwace wata unguwa da ake kira Sheikh Jarrah wacce take kusa da masallacin Qudus mai daraja wannan tsohuwar unguwa ce ta Falastinawa amma Isra'ila tana cewa wai an gina gidajen Falastinawa ne akan filayen Yahudawa abun kuma sai ya dace da watan azumi wanda a daidai wannan lokacin wannan bangare na birnin Qudus yana ƙara samun ne musulmi da suke yawan kai kawo zuwa masallacin shi Qudus saboda ibadojin su na azumi kuma azumin ma musamman karshen goman karshe wanda suka fi halatta sallah sannan kuma a lokaci mai tsohuwar zuwa cikin dare to nan abu shine ya haifar da abin da aka saba dai tukunna na kace nace tsakanin samarin Falastinawa da kuma jami'an tsaron Isra'ila da suke wajen a jefe-jefe da aka saba da su kuma harbe-harbe da suke da harshashi na roba wanda yake jiwo mutane ciwo da dauki ba dadi dai da har ta kai ga sojojin Isra'ila sun kusa cikin masallacin shi Qudus din wanda wannan ya tunzura su samarin Falastinawa da ma musulmi gaba daya aka dinga maganganu da suke nuna tashin hankali da kuma bacin rai to ana cikin wannan hali ne wanda da wuya a ce dai an yi kisan kai a wannan tsakanin a wannan bangaren ita kuma Hamas ta fara harban rokoki kan Isra'ila saboda abin da yake faruwa a Qudus to kuma dama irin wannan arangama a musabayin ta daga lokaci zuwa lokaci aka fara kashe-kashe na farar hula da yara da mata da sauran su to har dai aka zo halin da ake ciki yanzu
ko wannan rikici ka iya ta'azzara fiye da wanda aka saba gani a baya
bana tunanin abin zai iya yin girma ya wuce yanda aka saba a irin arangamomin baya abin da aka saba shine ko yaushe haka ta faru Isra'ila a karshe zaka ga ta kashe daruruwan Falastinawa wanda mafi yawancin su basu ji basu gani ba ta ruguje gidaje ta ruguje hanyoyi da abubuwa na jin dadin rayuwa a Gaza a karshe kuma shikenan a ce an tsaye da wuta ko kuma an dakatar da arangama
to ne dai Amurka ta tura manzo na musamman domin shiga tsakani ita ma majalisar dinkin duniya da tarayyar turai yoyin kasashen musulmi tune sun nemi a tsaye da wannan rikici nan take to an yi hakan ka iya yin tasirin canza wani abu kuwa
to waɗannan bangarori da kajero na kungiyoyin duniya na diplomasiya da kuma manyan kasashen duniya ai rashin niyyar su ta gaskiya na kawo ƙarshen wannan matsalar shine ya kawo ga halin da ake ciki yanzu babu wata ƙasa a manyan kasashen duniya ko kuma wata kungiya tun daga majalisar dinkin duniya tun daga shi kansa kwamitin sulhu na majalisar da kungiyar tarayyar turai da kasashen turai babu wata kasa wacce take da gaske so take ta ga cewa an yi adalci an kawo karshen wannan matsala tsakanin Falastinawa da Isra'ila saboda a cikin shekara kusan 30 da suka wuce tun bayan da aka yi yarjejeniya ta Oslo a shekarun farko-farkon 1990 an yarjejeniya wacce Falastinawa suka yadda da abubuwa da yawa wanda ya nuna kamar sun haƙura takura da haƙoƙinsu da yawa domin a ƙarshe a samar da ƙasar Palestina mai cin gashin kanta kusa da ƙasar Isra'ila. Suka amince da cewa Isra'ila ta san yadda ƙasa ce halattacciya, kuma suka amince da sun haƙura da kusan fiye da kashi 80 cikin 100 na ƙasar su, sun karɓa 20 ɗin kawai da wani abu. Suka yi abubuwa da yawa, amma har yanzu ƙasar Isra'ila ta ki yadda ta bi waɗannan dokoki da abubuwa da aka sa hannu a kansu karkashin yarjejeniyar Oslo. Hasali ma dai zagon ƙasa take yi wa wannan yarjejeniya, ta yinda an kai matsayin da a yanzu ba za ma a iya aiwatar da ita a ƙasa ba, saboda har ɓangarorin da aka yadda cewa a nan za a gina ƙasar Palestina mai cin gashin kanta, Isra'ila ta bi ta gine shi da matsugunan Yahudawa dubunnai, wanda zai yi wuya yanzu a iya cewa za a iya shata wata iyaka tsakanin Palestina da ƙasar Isra'ila. Sannan kuma ba ma shi ne maganar birnin Kudus, wanda ƙarƙashin wannan yarjejeniya an yadda cewa an raba gabacin Kudus zai zama shi ne garin da za a yi babban birnin ƙasar Palestina, su kuma Isra'ila su rike yammacin Kudus. To shi ma kaga Isra'ila ta zo yanzu ta ce gaba ɗaya ta soke wannan abun, yanzu ta ce birnin Kudus shi ne ma wai babban birninta. Kuma Amurka ta goya mata baya, musamman lokacin Donald Trump, kuma wannan gwamnatin ta Amurka ita ma ba a sa ran za ta canza wannan ka'ida ko kuma wannan siyasa ta gwamnatin Amurka da ta kare. Saboda haka su wannan bangaren kenan, amma su kasashe kamar misali kace kungiyar kasashen musulmi da kungiyar kasashen larabawa da ma kasashen larabawa din a dunkule, wannan ba su da ikon da za su iya canza komai ne shi. Saboda a wannan duniyar da ake ciki yanzu, duniya ce ta an ce an waye, amma a zahiri shine iya karfin kasa iya fada a jinta, ina nufin karfin soja kenan. Saboda haka su waɗannan kasashe ba su da wannan karfin da za su iya yin kafada da waɗancan kasashen. Saboda haka su kan ba su da wani abu da za su iya yi a kai, illa dai kira da kuma Allah wadai din.
Kasashen Turkiya da Iran dai sun fi kowa zakewa akan nuna tausayi ga Falastinawa. Tausayi dai kuma wasu na ganin irin wannan mataki na Iran da Turkiya wato tsabagen siyasa ne da kuma a wasu lokutan kacitar da Falastinawan.
To, ƙasar Turkiya da ƙasar Iran kowace ƙasa a cikinsu tana da muradunta da take bibiya, wanda yasa take yin abin da take yi akan matsalar Falastinawa. Kowace daga cikinsu tana da burin a samar da ko kuma karfafa ingizo da fada aji a gabas ta tsakiya. Iran ita nata burin ya wuce gabas ta tsakiya, ma magana take ta dukkan musulmin duniya. Saboda haka matsalar Palestinawa tana ɗaya daga cikin manyan abubuwan da Iran take amfani da su domin wato yaɗa farfaganda a cikin musulmi na duniya, su karɓe ta a matsayin cewa kamar ita ce take tsayawa tsayin daka akan haƙƙin musulmi, wanda kuma ta ƙarƙashin haka ita kuma sai ta aiwatar da irin nata muradun da take son tabbatar da su. Ita ma ƙasar Turkiya haka ne, tana da irin wannan musamman ƙarƙashin shugabancin shi Erdogan, wanda yake son ya dawo da ingizon ƙasarsa ta Turkiya a cikin ƙasashen Larabawa, amma ta hanyar amfani da hanyoyi da yawa, wanda ɗaya daga ciki shine amfani da musamman kungiya ta Ikhwanul Muslimun, Muslim Brotherhood, wanda kungiyar Hamas da kungiyar Islamic Jihad suke kusan bangarori ne na ita wannan kungiyar. Amma a zahiri abinda suke yi zakewa ta magana ta kafofin watsa labarai ta maganganu na caji da sauransu, abubuwan su baya wuce wannan kuma a zahiri baya yin wani tasiri illa ma cutar da matsalar, domin duk lokacin da suke zuga ita Hamas take daukan wannan mataki na ganganci, domin ganganci shine kai wa Isra'ila irin wayannan haraharin, tana san ita Hamas tana sane da cewa Isra'ila za ta zo Gaza ne ta yi kan mai uwa da wabi, mutanen da suke mutuwa kusan daukacin su, yara kanana da mata da tsoffi wanda ba ruwan su, a kashe su. Alhali su shugabannin Hamas din suna gurare a karkashin kasa da suke gina wa kansu gurare, ko kuma suna wasu gurare boyeyyu inda hatsarin ba zai cin musu ba. Wasu ma suna kasashen duniya, sai dai a gansu a tashoshin talabijin na duniya suna wa mutane caji, amma su ba sa gurin. Kuma sannan sun shiga cikin Gaza din nan, duk sun dasa cibiyoyin da suke harba waɗannan rokokin a cikin unguwannin talakawa, wanda kullun abin da ni nake gani shine ya kamata a ce tunda su suke su wannan yakin kuma su a wajen su jihadi suke yi ya kamata a ce sun samar da wani wata cibiya ko wani guri wanda daga nan za su dinga harba wannan rokokin ta yanda zai zama cewa amma Isra'ila za ta kai musu hari ya zama wannan gurin ta tinkara amma ajiye makamai a unguwannin talakawa da kusa da gidajen su an maida su kamar garkuwa alhali su shugabannin ba sa wannan guraren wannan abubuwa ne wanda bai kamata ba kuma kungiyar Hamas tana taka rawa sosai kuma ta dauki wani bangare mai girma na alhakin wa'annan mutanen da suke mutuwa ba su ji ba ba su gani ba a Gaza
to koyaya manufofin Amurka kan Gabas Tsakiya musamman irin na gwamnatin Joe Biden zai canza al'amura a wannan yanki
a bangaren abin da ya shafi manufar Amurka akan matsalar Falastinawa da Isra'ila wannan babu wani bambanci a duk wani shugaban Amurka da wani dan uwansa duk wanda ya hawo a wannan kusan ita ce manufa guda ɗaya wacce kwata-kwata ba ta canjawa kowane shugaba ne ya hawo a White House ana samun bambanci kadai a wajen takun yanda kowane shugaba yake tafiyarwa
Muhammad Kadam Sadiq Isa kwararre kan siyasar kasashen Larabawa masu sauraro duka da wannan muka zo karshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu dauke da wani sabon shirin Solomon Abo shine wanda ya daidaita mana sauti a madadin sashin Hausa na muryar Amurka Hassan Mainaka yake sallama da ku
to gaida Malam Hassan yanzu kuma ga shirinmu na gaba
Masu sauraron mu barkamu da wannan lokaci barkamu da saduwa cikin shirin da dan gari shiri ne na haɗin gwiwa tsakanin sashen Hausa na muryar Amurka da gidan radio Dalol FM na Dogon Duci a cikin shirin namu na yau zamu kawo muku tarihin garin Dogon Duci dake cikin jihar Dosu Jamhuriyar Niger mai gabatarwa Abdulaziz Dayuma domin shin tarihin garin Dogon Duci mun yi hira da wannan malamin
ni ne Isa Sumana Danni dan Galadiman Kwana Kwana shine mai garin Dogon Duci shine basarake nan
ayyau garin Dogon Duci shekara nawa da aka kawo shi
to mu cikin tarihi ni kuma irin na bangare mun ba mu aiki da abin da kun sarrafa ce ma dat a ce shekara kaza ne an kanada abin da muka aiki da shi ta ce an yi abu kaza lokacin sarki kaza an yi abu kaza lokacin da an kai abu kaza da shi ne muke aiki amma in kun kai sai kuna iya gano shekaru garin da kun ji dai ba nan ne mun kwar zama ba da sun ku komo da dauran nan sai sun ku koma can garin su tullu a sai magarin yan tsakanin birni da bagaji nan ne garin cikin harko na arawa da sun ku zan sun ku ga musuri kaudu sai ita sarauniya amma sarauniya ta uku ta dubu ta aikon sako ta ce aje a ga musu kasu zamna guri guda sun duka hudu su watsu su tare kasa in baka dan ba wasu za su kwantare kasa da ta su tun kasa ta su da kowa shi kamuna shi bangare shi da iko sai su mutanen mu sun kasa su garin sun kawar zama sun kai gari da aka ce ma garin kwanawa da garin kwanana sun kai sun kai birnin bando sun kai taso da birnin bando sun kai jini da jini gana nan sun duwa sun ga da gabas ga tabi har ya kai sauran saken shi da duwa da ita ce to da can ne sai sun kai taso sun kai samko kasa gangan tabki yau da aka ce ma kwakka da kwakka sun kai komo shamu tsaga to nan shamu tsagan ne sai sun kai rabu biyu wanda akwai na lokacin nan kwana da kawa kace mishi ikon da kawai nan da sun kai shawara ta atashi sai ce to shi za su na da gabas da dukin can da kawa ya da mai zari canza a kawo gari wanda dan galadima ne kane ne yace shi mutanen shi ba su zuwa ga inuwa duci mai kawa yace ka ga dukin can ja ka can dogon dukin can yace canza kawo gari yace can zai koma sun ka taba garrama sai ce to babu lahi ne rabuwa bi ba lahi ne ba sai shi wa yace ce kawo mai zari shi ko to nan ga dan galadima kawa dogon duci shi amma ne zamu ga to kaji yanda an ka kawo gari yanzu shekara nawa garai ana misali lokacin da Fulani na Sokoto Usman Dan Hojo yace gobir ya kona garin su da ake ma Alkalawa sana akwai garin Dogon Duci yanzu wanda gari sai nan man sun tarihi su suna iya su kida ya su ga ko shi nan kawai ga abin da muka sani kuma bisa ga kana muka tsaya
su wane suka kafa garin Dogon Duci
an sun kafa shi garin da sunan Dogon Duci suna kwanawa shi dan galadima a rahonin shi ya zo nan ya kafa gari shina dan galadima kwana na mai zari da kwane mutu sai shi ya zan kwana sun ka taso gida abin nan ka kawo sunan daki 40 maganin sarauta kowane an ka bashi nashi wuri ya zamana
to daga kwana na harko har zuwa yau kwana nawa akai
to daga kasala har zuwa ga Abdul Karim no makaka yau kwana 20 shine na 20
wanne irin kabiluwa ke samu
abinda a cikin dogon duki ka gani akwai sukur fayanga akwai adarawa akwai gobirawa akwai hillani mu kwanawa arawa ba garin mu wadanda su san su cikin garin
me ya bambanta garin dogon duki da sauran garuruwa
to bambanci ne tana dauka fuska biyu ya bambanta da sauran garuruwa saboda zaman baliki nan ba amma an dauke shi kan tarihi gabanin nasara shi zo shi abinda a bambanci ne gari ne wanda mutanen da a cikin shi kansu gane kuma abinda a sana'arsu halibi da noma
menene mutanen gari ke alfahari da shi
to abinda kuma bugun gaba da shi mu muna bugun gaba da asulin mu mun fito daga aka zama ko dan Ali Kalumbu ne to wannan asulin namu da shi muke bugun gaba
to ayyuka ha
shi daga noma ne ba mu ba babu sana'a inda ba yanzu da harkoki yanzu kai zance ko kotun da
eh kamar ga yanzu ne na ayyukan
sana'a suka yi mutane ga sun kana gani wace iri ba ayi a tai sakwato a suka kaya kuma gabani haka shawaru kana gani ana bi suna sufuri da kira kuma a tai sakwato a dauko kaya a tai akai sai hilingi a taka sai cikin mali wannan sana'o'in su ne sun ka buda mutane hanya ta arziki
to a sanin ku akwai wani taki da ake magaran dogon duci
to takin da akai dai taki ne na kwana gabi ta dodo kwana kosai ko masu gungunma haka ne suka hodi da kidi in baka san in baka tambayi suna baka sani sai dai ka jana kidi an baka sabin an kace ba
ko kun san akwai wasu waƙoƙi da an kai ma garin dogon duci
a kware ku akwai waƙoƙi da yawa ban san kansu ba kowa na ta yi
ne irin kalubale ne al'umma na garin dogon duci ke fuskanta
to akwai akwai matsaloli da yawa matsalar guda ta farko da tabbuwa ya kowa kuma kowa samu ta ido shin ruwa wadanda daga gani ruwan sama inda mana ta kama gudan anguwa waccan ta da yamma dole mutasan sa sun koma daji dan wuri bai zama ruwa duk sun ka gangara da cancana su kuma sai su kama ba su shigiya ba mu sanin su shigiya ba kaga wannan babban matsala ta kuma su an yi da gaske kana a ciwo kanta tunda ruwan nan in an ce da su za a yi sanjar su sai karfin tudu an gota sai kashin tudu can tsaye na adaramin da a ƙasa ga nan wanda in sun ce su guda ne ko a wani unguwanni da su bayan wannan fiye da inda kace ana noma to akwai matsala ta makiyaya da manoma wannan ita ko babban matsala ta rishin aiki da doka wanda ta hidda hanya ta bisashe su ta yi azab in su kuma su zagi ba su tsaye su shigo cikin gonaki kullum tsayayya ta kullum tankiya ne
wa'annan matsaloli al'umma suke so hukumomi su yi musu magani
eh to yanzu ne ka kamar zancen ruwan gama su kama wannan babban matsala ta tunda gudan anguwa ba mu iya tsaya cikin ka tsaya kuma gidan ka wadda suke kuma ruwa an suna kama ba su faƙi nan da nan in an samu duwar da ai gota nan ta ja ruwa ta kai su daji to an kyauta mutanen dogon duci na biyu shine zancen wannan garin ga kwarai na hillani in an tila samu makiyaya su yi aiki da dokokin da an nasu na an hida musu hanyoyi gonakin mu ne an ka amshi an ka hida musu hanya burtali amma ba su tsara su gari sai su zo cikin gonaki suna kiwo a gani wannan
to madalla wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron a jamhuriyar Niger kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashenhausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shiri har da adawo lafiya na baba Yakubu Makeri da kuma matasa a duniyar gizo na Shamsiya Hamza Ibrahim yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salama Abo da hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri